Sashin Hausa na Murya Amurka ke magana daga nan Birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Da fatan masu azumi kuma ana yin ayyukan ibada lafiya. Hadiza Kyari ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa tare da ku yau Talata 12 ga watan Afrilun shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Mahmud da kanin labaran duniya.
Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya saki roƙon kungiyar tarayyar Turai ta EU da ta kakkaba takunkumi akan dukkan bankunan Russia da kuma dakatar da sayen manta. A karan farko tun bayan shekarar 2017, wani jirgin ruwa da ke dakon jiragen sama na yaƙi mallakar Amurka ya kusanci kudancin gabar tekun Koriya ta Kudu. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ba wani rukunin jami'an diplomasiyanta da ke Shanghai umarnin su fice daga birnin, wanda ke fama da matsalar karuwar masu kamuwa da cutar COVID-19.
Kana labaran duniyan kenan. To a cikin shirin har ila yau, za ku ji cewa a Ghana, ƙungiyar Amnesty International mai fafutukar kare haƙƙoƙin bil'adama ta ce cin zarafin mata da 'yan luwaɗi da madugu ya ƙaru. Daga jamhuriyar Nijar kuma, za ku ji cewa shekaru ɗaya bayan ƙaddamar da ayyukan sabon majalisar dokokin ƙasar, 'yan ƙasar mazauna ƙasashen waje sun fara kiraye-kiraye ganin an shirya zaɓen mutane da za su wakilce su a majalisar dokoki. Muna kuma tafa da shirin noma wanda Muhammad Hafiz Baballe zai gabatar da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare ke aika mana ta hanyar email, har da ma tasirin azumi, albarkacin azumin watan Ramadana. Amma duk kafin nan sai a gyara zama domin a sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya saki roƙon kungiyar tarayyar Turai ta EU da ta kakkaba takunkumi akan dukkan bankunan Russia da kuma dakatar da sayen manta. Wannan kira na Zelensky shine na baya-bayan nan a wani mataki na neman ƙarin haɗin kan nahiyar ta Turai don ceto ƙasar daga mamayar da Russia ta yi mata. Yayin da yake jawabi ta kafar bidiyo a gaban mambobin majalisar dokokin ƙasar Lithuania, Zelensky ya ce idan har nahiyar ta Turai ta ci gaba da yin hulɗar cinikayya da Russia, hakan zai rika nuna cewa shugabannin ƙasar ba za su fuskanci hukunci ba. Mambobin kungiyar ta EU sun saka takunkumai da dama akan jami'an Russia da harkokin kasuwancinsu, amma suna taka tsantsan wajen dakatar da shigar da iskar gas da man ƙasar kamar yadda Zelensky yake bukata. Wasu daga cikin shugabannin nahiyar sun nuna damuwa kan yadda ɗaukan wannan mataki zai shafi tattalin arzikinsu, saboda yadda suka dogara kacokan akan shigo da mai da iskar gas daga Russia. A yau Talata, hukumomin Ukraine suka ce dakarun Russia na kokarin karbe ikon birnin Mariupol mai tashar jiragen ruwa da ke gabashin ƙasar, yayin da suke kokarin faɗaɗa hare-harensu a gabashin yankin Donetsk. A karan farko tun bayan shekarar 2017, wani jirgin ruwa da ke dakon jiragen sama na yaƙi mallakar Amurka ya kusanci kudancin gabar tekun Koriya ta Kudu. Wannan mataki shine na baya-bayan nan da dakarun Amurka suka dauka don nuna karfinsu bayan gwajin makami mai linzami da Koriya ta Arewa ta yi. Jirgin wanda ake kira USS Abraham Lincoln ya isa yankin Ulsan, wani birni da ke kudu maso gabashin ƙasar ta Koriya ta Kudu, kuma akwai alamu da ke nuna cewa mai yiwuwa ya kwashe har tsawon kwana 3-5, kamar yadda kamfanin dillancin labarai na Yonhap ya ruwaito yayin wani taron manema labarai mai magana da yawun dakarun Koriya ta Kudu. Ya ce suna sane da zuwan jirgin, sai dai ya ce bai dace ya yi dogon sharhi kan kayayyakin yakin Amurkan ba. Rabon da Amurka ta tura wani jirgin yakinta na ruwa zuwa gefen gabar tekun Koriya tun a ƙarshen shekarar 2017, lokacin da dangantaka ta yi tsami daga Koriya ta Arewa. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ba wani rukunin jami'an diplomasiyanta da ke Shanghai umarnin su fice daga birnin wanda ke gabashin ƙasar China, yayin da ake ta faɗi tashin shawo kan matsalar karuwar masu kamuwa da cutar COVID-19. Umarnin wanda ma'aikatar ta fitar a jiya Litinin na zuwa ne kwanaki 3 bayan da ta sanar da cewa jami'an nata waɗanda ba a matuƙar buƙatar ayyukansu za su iya ƙauracewa ofishin jikadancin idan suna so. Tun dai a farkon watan nan na Afrilu, hukumomi suka umarci jama'a a birnin na Shanghai mai mutum miliyan 26 da su zauna a gida saboda yadda ake ganin karuwar masu kamuwa da cutar ta coronavirus nau'in Omicron. Daga cikin mutum 27,000 da suka kamu da cutar a ƙasar a ranar Litinin, mafi akasarinsu daga birnin na Shanghai suke wanda shine cibiyar kasuwancin kasar. Matakin kulle da hukumomin birnin suka saka ya sa jama'a suna ta korafi a shafukan sada zumunta saboda karancin abinci da suke fuskanta musamman na kayayyakin ganye. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
An jima kaɗan Mahmud zai dawo da ƙarshen labaran duniyar. Amma yanzu bari mu fara daga Ghana. Rahoton da kungiyar Amnesty International mai fafutukar kare haƙƙoƙin bil'adama ta fitar na shekarar 2021 na nuni da cewa cin zarafin mata ya ƙaru. Kazalika farmakin da ake kaima wasu masu luwaɗi da madugu shi ma ya ƙaru tun lokacin da aka gabatar da ƙudurin haramta luwaɗi da dangoginsa a majalisar dattawan ƙasar. Sai dai kuwa matakan da wasu jami'an gwamnati suka ɗauka a kan fararen hula musamman masu zanga-zanga ya tsananta, abinda ƙungiyar take buƙatar da gwamnati ta magance. Wakilinmu Hamza Adam na ɗauke da ƙarin bayani.
Ƙungiyar ƙasa da ƙasa mai fafutukan ƙare haƙƙoƙin bil'adama Amnesty International ta bayyana damuwa matuƙa game da wasu matakan da jami'an tsaron ƙasar Ghana suka ɗauka akan fararen hula tare da 'yan jarida, abinda ya sanadiyar hatsarin rayuka tare da jikkatar wasu. Ƙungiyar na jawabin ne yayin da take gabatar da rahotonta na shekara-shekara, inda ta buƙaci da gwamnati ta ɗau matakai domin tabbatar da cewa waɗannan abubuwan ba su faru ba kuma.
We call on the state and its institutions to take a critical look at the issues raised in this report and address them.
A bare ne wasu dakarun soja suka bude wuta akan wasu al'umman zangon Ejira da ke nan jihar Ashanti, yayin da al'umman ke zanga-zangar nuna damuwarsu bisa kazamin kisan da an kaima wani saurayi Muhammad Kaka da aka ce mambar kungiyar matsin lamba ta Fix the Country ne mai fafutukan ƙarar haƙoƙin bil'adama a nan ƙasar. Mutane biyu ne suka rasa rayukansu, kazalika wasu suka fuskanci raunuka masu tsananin gaske sakamakon matakin da dakarun suka dauka. Malam Usama mai tattaro matasan kungiyar matsin lamba ta Economic Fighters League a nan ƙasar Ghana yayi marhaba da kira da Amnesty International ta yi ma gwamnati.
Mun rayu da Amnesty International gaskanci da ake yi ma civilians. Dan wannan Muhammad Kaka an kashe shi cikin dare bayan an ji an yi biso ana komowa. Polisai da yan military suka kuma kashe matasa biyu, akwai wani su guda yanzu haka ya rasa kafansa.
Sai dai kuwa coordinator raye ci gaban zangonnin fadin kasar tare da tsakiyar birane, kana lawyer mai kare haƙoƙin bil'adama a kasar, Honorable Ben Abdullah Banda, ya ce gwamnati ta baiwa iyalan waɗanda sun ga kwan babu sakamakon harin da sojoji suka kai musu a zangon Ejira diya.
An kafa committee ta yi bincike, inda committee nan ta kare bincikenta, inda report ta zo gwamnati ta cire mutane ce na kara kan mutanen da Ministry of Frontier musamman da ni da wayansu manya-manya na zango mu duka muka je ba su hankuri dangane abin da ya wu. Da muka je wurin kuma gwamnati ta ba da compensation kamar aja ba wanda suka rasa iyalai.
To sai dai ba amfani da karfi fiye da kima akan fararen hula kadai ne kungiyar ta yi Allah wadai akai ba, har da macin kosun fursunoni a gidajen yarin sassa daban-daban na fadin kasar. Abinda mataimakin shugabar babban gidan yarin Kumasi Central Prisons Malam Usman ya gaskata.
Kumasi Central Prisons an gina prisons nan eduki mutane 700. To yanzu akan ne ga muna da mutanen da gidan yarin ga 1911.
Kungiyar ta kuma ce cin zarafin mata da kananan yara mata ya karu.
Women continue to suffer discrimination and gender-based violence.
Kazalika hari-hari akan masu lawa'i da madugu ya sananta, da mata lasa mutane ficewa masugunansu da gwamnati take ci gaba da yi ya sanya jama'a da dama cikin mawuyacin hali a kasar.
Na wanda aka fasa mai dakin shi da yaran shi da komai da komai, wallahi dai ba abin da ya doki cikin dakin shi.
Hamza Adam, sashin Hausa na muryar Amurka, Kumasi, Ghana.
Akai da Hamza Adam. To ana tare ne kai tsaye da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Akalla mutum 25 ne suka rasa rayukansu a yankin tsakiyar ƙasar Philippines bayan da wata matsananciyar guguwa da ake kira Megi ta haifar da zaizayar ƙasa da ambaliyar ruwa a yankin. Birnin da ake kira Babi wanda ke lardin Leyte shine yafi fuskantar wannan iftila'i, inda wasu mazauna yankin karkara 22 suka mutu sanadiyar zaizayar kasar, kamar yadda jami'an tsaro suka tabbatar. Kazalika ba a ga mutum 6 ba a yankin Kolado bayan da ambaliyar ruwa ta tafi da su. hukumar da ke kai daukin gaggawa ta kuma ce wasu mutane uku sun mutu a yankin Dabowa dake kudancin kasar ta Philippines. Dubban mutane ne dai suka fice daga gidajen su a ƙarshen makon da ya gabata sanadiyar wannan iftila'i na matsananciyar guguwa wacce ita ce ta farko da yankin ya fuskanta a wannan shekara. Makociyar guguwa dauke da ruwan sama kalla 20 kasar ta Philippines take fuskanta a duk shekara. Prime Minister Sri Lanka Mahinda Rajapaksa ya roki al'ummar kasar da suka kawo ƙarshen zanga-zangar da suke yi wacce ke neman ya soka daga mulki saboda abin da suka kira gazawa da yi wajen shawo kan matsalar koma da tattalin arziki da kasar ke fuskanta. Cikin yini na uku a jere, masu zanga-zangar suna ci gaba da datse hanyar shiga ofisin shugaban kasar inda suke neman da yi murabus. Cikin wani jawabi da yawa al'ummar kasar ta talabijin, Rajapaksa ya dora matsalar koma da tattalin arziki da kasar ta Sri Lanka ke fuskanta akan annobar coronavirus. Ya kuma kara da cewa gwamnati ta kaddamar da wasu tsare-tsare waɗanda za su farfado da karfin tattalin arzikin kasar.
Madalla a gaida Mahmud Lalo da ya karanta mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shekara ɗaya bayan kaddamar da ayyukan sabuwar majalisar dokokin jamhuriyar Nijar, ‘yan ƙasar mazauna ƙasashen waje sun fara kiraye-kirayen ganin an shirya zaɓen mutanen da za su wakilce su a majalisar dokoki, kamar yadda kundin tsarin mulkin ƙasar ta Nijar ta yi tanadi. Ga rahoton da Sule Mummuni Barma ya aika mana daga birnin Yamai.
A yayin babban zaben da Nijar ta gudanar a shekarar 2016 ne 'yan kasar mazauna kasashen waje suka fara kada ƙuri'a a kasashen da suke zaune domin aiko da wakilai a majalisar dokoki. Sai dai ba a samu damar gudanar da irin wannan zabe ba a shekarar 2021 sanadiyar annobar coronavirus. Nasarorin da ake gani an samu a yaki da wannan cuta a kasashe da dama yasa hukumar zabe seni ta sanar da shirin soma ayyukan rijistar a farkon watan Janairun 2022. Sai dai hakan bata samu ba, abinda ya haifar da damuwa. Alhaji Abubakar Obama dan takara ne a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar MPN kishin ƙasa daga mazaɓin yankin jamhuriyar Benin.
Da wannan zaɓe mun jira shi tun lokacin da aka ce za zo a yi kidaye, shine ake kira arulama. Arulama wannan sun ce za su yi shi daga kanin wata ƙarshen watan Disamba zuwa farkon 14 na watan January. To har yanzu dai abubuwan dai ba mu san menene ke faruwa ba, ko kuma dai akwai wani abu a ƙasa wanda mu sani ba. Wannan zaɓe har yanzu dai ban mu da tabbas saman kanshi.
Duk da tsaikon da ake fuskanta wajen kaddamar da ayyukan rajistar zaɓe, jagororin 'yan Nijar na diaspora na ci gaba da tada magoya bayan su daga barci, kamar yadda sakataren reshen jam'iyyar PNDS tarayya a ƙasar Belgium Bubakar Dan Zurmani ya bayyana mana.
Duk ɗan Nijar da yake zaune a ƙasashen waje, muna kira gare shi in lokacin rajista ya yi gaugawa ya fito, komi yake dan inci ne fa. Ba sai an zo an yi zaɓe ba da baya ka ce a ni ba a bani inci na ba. To mu yanzu a shirye muke musamman dai a Belgique tun da duk mun waye ma magoya bayan mu kai.
Daga cikin kujerun wakilci 171 a majalisar Nijar, dokokin zaɓe sun tanadi kujeru 5 domin 'yan ƙasar mazauna ƙasashen waje. Rashin aiko da waɗannan wakilai kamar yadda ake ciki a yau wani abu ne da ke shafar rayuwar irin waɗannan mutane a ƙasashen da suke zaune.
Yau 'yan Nijar in mun duba magancin ƙasashen da muke matsaloli da yawa, ambasada kadai ba za ta yi aikin nan ba. Dole sai an samu in su jagorori na waɗannan 'yan Nijar mazauna duk inda muke, ya zamanto sun taimaka ma ambasada domin ganin an shawo kan matsaloli da ake samu yau da gobe. Da muna kira ga gwamnati wannan zaɓe a samu a yi shi cikin lokacin da ya kamata.
Ko da muke goyon magoya bayan gwamnati, idan ma aka ce ba za a yi ba sai an saka horon do guda da mu, don saboda mu 'yancin mu ne. Yake kuma na san wannan gwamnati ne na demokradiyya, ba zai ci haƙƙin ɗan adam ba. Akwai abubuwan da ke damuwar mu kamar yadda abubuwan da ke damuwar 'yan Nijar da suke a cikin gida.
Shugabannin hukumar zaɓe sun sha nanata aniyar shirya ayyukan rajista a ƙasashen da aka keɓe domin baiwa 'yan Nijar damar morar 'yancin zaɓe. To amma a yadda har yanzu wasu ƙasashe ke ɗare-ɗaren janye matakan yaƙi da annobar COVID-19 ya haifar da jinkirin da ake fuskanta wajen gudanar da wannan aiki da ke buƙatar maƙudan kuɗaɗe, a yayin da sabuwar majalisar mai wa'adin wakilcin shekaru 5 ke cika shekara guda da soma ayyukanta. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To a gaida Sule Mummuni Barma. Wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar. Kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe muna nan a shafukan mu na internet, wato voahausa.com ko kuma sashenhausa.com, inda za ku rika samun labarai da dumi-dumin su. Yanzu kuma ga shirin
noma tushen arziki. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki, wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. A jamhuriyar Nijar, kungiyar masu noman iraruwan zamani ta kaddamar da shirin samar da wadataccen iri a yankunan karkara da nufin share hawayen manoma a wannan fannin, inda a 'yan shekarun nan illolin canjin yanayi ke haddasa koma bayan amfanin da ake samu a ƙarshen damuna. A cikin shirin noma tushen arziki na wannan makon, wakilinmu Ayame Islam Mumuni Barma ya tattauna mana da shugaban kungiyar manoma da masu saida iri ta jamhuriyar Nijar, inda ya fara gabatar da kansa kamar haka.
Sunana Alhaji Isu Maizama, ni ne president na kungiyar manoma da masu saida iri na Nijar. Wannan kayayyakin kama kungiyarmu, burinmu shi ne mu zamanto na farko da inda an kace iri a nan ƙasar Nijar, kenan da noma shi da yada shi zamanto mu zama na farko. To sai mun samu hulɗa da wannan proje wanda aka ce ma ESSD Sahel, sistema integrated semas. Mun kai convention da su na yanda za a kai iri har cikin ƙauye, wurin talaka iri da su takin zamani, dukkan noma na ƙwarai yanda za a kan sa wurin talaka. Wannan gona gani, wannan shago ne na saida iri wanda za a doka akai ƙauyuka, wanda aka yi doka da wani wuri akai wani wuri. Da nan bayan shi kuna gani ga injina nan kuma masu ƙawa uku, shine kuma za a doka wannan taki da irara wadanda za a je da wannan kasuwar zuwa wannan kasuwar. Shine muke sa tsammanin kenan an kusanto kama iri na ƙwarai ingantacce kusa ga talaka, ba sai ya tashi ya kai sai gari da aboki ba, daga bakin gidan shi ma zai samu shi sai iri na ƙwarai ya jaraba.
Ana fuskantar ƙarancin iri ne a karkara, shi yasa kuka ga ya dace ku kafa irin waɗannan shaguna?
Ana fuskantar ƙarancin iri sosai ma, tunda mai yawanci manoma ko suna da kuɗin suna son su sa iri, ba su san inda za su samu shi ba. Kuma da fito iri kama na irara waɗanda ingantacce, waɗanda suka hito daga ma'aikacin na bincike, waɗanda masu hankurin ƙwari wannan kuma masu gauka. To mai yawanci manoma ko suna da kuɗin su, ba su san inda za su samu shi na ƙwarai ba. Iri yana da muhimmanci sosai har dai ga ƙasar mu kamar irin ta Niger. To dan menene ake samun kamar in kun doka irin waɗanda kamar kartu waɗanda na cellular na telephone a cikin ƙauye, a ce shi iri kuma da adda muhimmanci ga manomi, ba a samu shi. To cikin wannan yunkurin ne muka samu da haɗin gwiwa na wannan proje, muke son shi ma iri shi zamanto manomi bakin gidan shi, in ma an yi ruwa zai tashi ya biya shago ya ɗauke shi ya taya gonar shi. Kama sanda ce guda mai buge zomo uku ko huɗu, gashi shi zamanto dai iri ingantacce kaga mai sai da irin, kuma ya zamanto manomi mai ɗan ƙaramin ƙarfi zai samun shi cikin 'yan sakuna ƙanƙana, in dala 60 gare, in dala 100 gare zai samu sai. Yannan kuma zai samun shi daidai lokaci, tunda za a kan shi tun daga wuri. Kenan manomi ba sai lokaci ya kule ba yana akai ada. Kuma yannan waɗannan za su sai da irin nan, da masu tukin waɗannan injinan da masu hakon shagunan nan, za a ba su horo na musamman yanda za su rika waye manoma kai na kusa gare su, ga yanda ya kamata su yi da irin, ga yanda ya kamata su yi da takin zamani, duka dai kamar abin da ake ce ma paketi technology.
Alhaji, iri suna ya tara kamar wani irin nau'in iri ne yake da kwai, muna so a fayyace mana na wace irin ci maka ne?
Duka irin rana noma wanda muke yi na Niger, noma na ci, haci, wake, dawa, wani miyan guro, duka. To kuma akwai haɗin gwiwa da muke nan muna yi da kuma kamfanoni masu irara waɗanda na noman rani, duka su ma irara ne waɗanda sai mun jaraba mun gani suna da muhimmanci ga yanayinmu, kuma suna da amfani ga manomanmu. Duka kenan a taƙaice dai, duk abin da iri ya zamanto ana noma ga karkara, duka in Allah ya raudana irin ingantacci nan gaba kadan ba za su zama matsala ba a same su kauye.
Idan an shauka irin wannan nau'i na iri da kuke son ku isar da shi zuwa ga al'ummomin karkara, kamar zuwa wani lokaci za a iya cewa za a iya fara cin amfanin sa.
Kamar in kun doka iri na hace yanzu alhamdulillah game da ma'aikaci ne na bincike iri na hace ana samun iri mai kwana 60, ana samun mai kwana 70, wake ana samun mai kwana 45. Duk kamar irin waɗannan irarran ne kuma waɗanda a da shimirin hori kenan. Kaga damanan mu yanzu yanayin ta ba wani dadiya take ba, mahi yawanci kwana 50, kwana 40 da an yi ruwa, sai an tsaye da ruwa. To mahi yawancin waɗanga irarran in dai sun samu kwana 40, kwana 40 da cikin ɗari, to in Allah ya raza a duba a ce cikin su. Tunda mahi yawanci su shagunan ya aje su kamar ga karkara, an samu wani ƙauye an aje su ba a zahin ɗoka su. Kenan da ya zamanto kuma mahiyancin manomanmu suna cin kasuwa ta ƙauye-ƙauye, kowa san da akwai kasuwa ta sati-sati. To sai mun kai wannan lisahi a samu wannan injinan waɗanda ake yawo da su da kasuwa zuwa kasuwa. Kenan ya je wannan kasuwa kuma za a aiki da haɗin gwiwa da rediyoka na ƙauye-ƙauye wannan na karkara. Suna iya cewa ma kamar ranar kasuwa kaza gari kaza ana zuwa da irara. A faɗa mutane kenan, kaga in manomi ya tashi da gidan shi zai tashi ya tai shirye. Wannan shi an mawar waɗannan injinan da kuka gani, su ko da wani lokaci suna yawo ne cikin karkara da kasuwa zuwa kasuwa ko da gari zuwa gari don su samu su kai mutane iri na ƙwarai da sauran abubuwa na doma da su.
Wannan tsari zai shafi wacce jaha kenan?
Wannan tsari yanzu dai wagga fazi ɗin zai shafi jaha biyar nan, region biyar shine cewa da Tiliberi da Yamai da Doso da Tawa da Agadas.
Masu sauraro, a nan za mu da sai a cikin wannan shirin namu. Idan Allah ya kai mu makon gobe, za mu kawo muku ci gaban tattaunawar. Yanzu a madadin bakon namu Alhaji Yusufu Mai Zama da kuma wakilin Yamai Sulamu Mini Barma, sai kuma Julie Leathers Gresham da ta taimaka ta haɗa mana sauki da bada umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu.
Madalla, yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin sakonnin da ku masu sauraro kuke aika mana ta hanyar email.
Bismillahir rahmanir shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wa sallallahu ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sunana Mustafa Dandume daga masallacin Mu'adh bin Jabal dake nan Kano a Najeriya. Yau zamu magana akan abin da ya shafi azumi wanda yake yin sa zai shigar da shi aljanna. Yazo daga hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam, wani daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam da ake cewa da shi Abi Umama yadda Allah ta tabbata a gare shi. Yazo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da shi, ya Rasulullahi, shiryar da ni a bisa wani aiki wanda idan na aikata shi zai shigar da ni aljanna. Kai tsaye sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da shi, alaika bisawm la misla lahu, ina horanka da yin azumi babu kamar azumi. Nan fa mukalli wacan kalma wanda yazo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa, ya Rasulullahi, ga ya mun wani aiki wanda in nayi shi kai tsaye zan shiga aljanna. Sai yace, ina horanka da azumi babu kamar sa. To ƴan uwa, wannan kalma da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa akan azumi, duk wanda yaji wannan kalmar kuma ya gaggina nauyin ta fito daga bakin Annabi sallallahu alaihi wasallam, na san ba zai sakaci ya wato koma baya akan me yin azumi ba. Karshen burin musulmi gaba daya aljanna, duk abinda kake aikatawa burinka ne ka shiga aljanna. To amma kaga wannan sahabi Abu Umama da yazo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya masa cewa ya nuna masa aikin da in yayi shi zai shiga aljanna, sai yace, ina horanka da azumi domin babu misalin sa. Wannan babu misalin nasa yake nuna mana cewa duk abinda mutum zai musamman a wannan watan idan ya shigo, to babu fa kamar azumi. Lallai lallai abinda Allah tabaraka wa ta'ala yake alfahari da shi kuma yake son sa a wannan watan shine yin azumi idan wannan wata ya shigo. Dalili domin mu samu wannan falala ta samun shiga aljanna, wannan yana nuna mana cewa yin azumi kadai hanya ce tiryan tiryan wadda za ta saka ka aljanna. Azumin ka yi kokari ka kiyaye shi da ka'idoji da dokokin da aka sa a cikin azumi. Muna fata dukkanin musulmi za su dage su yi kokari su yi azumi su kyautata niyyar su domin su samu shiga aljanna. Saboda haka Allah ya amfane mu da abin da muka karanta. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
To madalla masara sai a mana dan afuwa yanzu kan ga kadan daga cikin sakonnin da kuke aika mana ta hanyar email.
Wasiƙar mu ta farko ta fito ne daga Abubakar Ankuri Lakwaja da Bala na Yashi Lakwaja jihar Kogi suka ce dama mun kosa da jiran mataimakin shugaban ƙasa Farfesa Yemi Osibanjo da ya fito ya bayyana aniyarsa ta tsayawa neman shugabancin ƙasar mu Najeriya domin shine mutum na tsatsi kamili kana wanda ya san inda ke wa al'umma susa waɗannan halayen kuwa sun nuna a ƴan shekaru 7 da rukon makami na mataimakin shugaban ƙasar Najeriya Sai sako na gaba daga Sani Muhammad Cindo unguwar Karofin Madaki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya shi kuwa cewa yayi Salam VOA Hausa tabbas ka zaman hari da ya lakumi rayuka da dama da wasu ƴan bindiga suka yi a jihar Filato babban abun bakin ciki ne da takaici ya kamata gwamnatin Najeriya ta ƙara daura damarar yaki da waɗannan ƴan ta'adda don kawo ƙarshen su ya Allah ka kawo mana ƙarshen ayyukan ƴan ta'adda a ƙasar mu Najeriya da nahiyar mu Afirka da ma duniya baki daya amin summa amin sai sakon mu na ƙarshe na haɗin gwiwa ne daga Babandi Mamman Bandi da Isufu Suleiman Malattai da Hamidu Kallalabuwa da Ali Sarkin Yaki daga Ghana suka ce mu tir da Allah wadai da harin da ƴan bindiga suka kai a wasu ƙauyuka hudu dake karamar hukumar Kanam a jihar Filato muna addu'ar Allah ya kawo zaman lafiya mai dorewa baki daya albarkacin wannan wata mai albarka to mun gode ku ci gaba da aiko mana da ra'ayoyinku
a gaida Hanifa yanzu kuma ga labarai amma fa a takaice
Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya saki roƙon kungiyar tarayyar Turai ta EU da ta kakaba takunkumi akan dukkan bankunan Russia da kuma dakatar da sayen manta wannan kira na Zelensky shine na baya-bayan nan a wani mataki na neman ƙarin haɗin kan nahiyar ta Turai don ceto ƙasar daga mamayar da Russia ta yi mata yayin da yake jawabi ta kafar bidiyo a gaban mambobin majalisar dokokin ƙasar Lithuania Zelensky ya ce idan har nahiyar ta Turai ta ci gaba da yin hudda cinikayya da Russia hakan zai rika nuna cewa shugabannin ƙasar ba za su fuskanci hukunci ba mambobin kungiyar ta EU sun saka takunkumai da dama akan jami'an Russia da harkokin kasuwancin su amma suna taka tsantsan wajen dakatar da shigar da iskar gas da man kasar kamar yadda Zelensky yake bukata a karan farko tun bayan shekarar 2017 wani jirgin ruwa dake dakon jiragen sama na yaki mallakar Amurka ya kusanci kudancin gabar tekun Korea ta kudu wannan mataki shine na baya-bayan nan da dakarun Amurka suka dauka don nuna karfin su bayan gwajin makami mai linzami da Korea ta arewa ta yi jirgin wanda ake kira USS Abraham Lincoln ya isa yankin Ulsan wani birni da ke kudu maso gabashin ƙasar ta Koriya ta kudu kuma akwai alamu da ke nuna cewa mai yiwuwa ya kwashe har tsawon kwana 3-5 kamar yadda kamfanin jallancin labarai na Yonhap ya ruwaito yayin wani taron manema labarai mai magana da yawun dakarun Koriya ta kudu ya ce suna sane da zuwan jirgin sai dai ya ce bai dace ya yi dogon sharhi kan kayayyakin yakin Amurkan ba
To masu sauraro baki daya da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri namu a daidai wannan lokaci. Sai kuma idan Allah ya kai mu shirin mu na dare, wato karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato 8:30 kenan agogon Ghana, za mu dawo muku da wani sabon shirin. Kafin mu sallama da ku ga sakon ta'aziyar rasuwar Hajiya Salamatu Muhammad, matar Dokajin Misau, Jalam Yahaya wanda ta rasu a Bauchi. Allah ya jikanta da rahama ya kuma bada dangana. Yanzu a madadin Muhammad Lalo da ya taya ni gabatarwa da Julie Ladas Gresham da ta hada shirin sai injiniyan namu na yau ni Hadiza Kyari ke cewa sai mu hadu a shirin mu na dare idan Allah ya kai mu. Sai dai kada ku yi nisa domin ga shirin yau da gobe.